الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 15 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da fi dan tambayoyi suka iya gabata kafin haka muna da fadakarwa daya daya a sati da ya gabata wani dan uwa yayi tambaya dangane da wato yin nafila a lokacin da mutum ya shiga gidansa kuma da lokacin da zai fito muka yi bayani dangane da cewa ita ibada ba wanda ya isa ya bata sababi ko jinsi ko adadi ko kaifiya ko wuri ko zamani face Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam akan haka muka yi bayanin cewa ya abinda muka sani shiga masallaci da nihin zama wannan sababi ne wanda Allah ya sanya mana baya halatta mutum ya zauna sai yayi raka'a biyu idan kana da tsarki ka shiga masallaci da nihin zama to baya halatta ka zauna sai kai raka'a biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi na Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini manzon Allah yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu wannan raka'a biyu menene sababin ta shiga masallaci da nihin zama waye ba da wannan sababi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako ne ya isar mana a madadin ubangijin sa to dan haka bayan bincike sai muka samu hadisi a cikin silsilatul ahadisi sahiha na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa wanda ya fitar da hadisi wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza kharajta min manzilika fasalli raka'ataini yamna'anika min makhrajissu wa idza dakhalta ila manzilik fasalli raka'atain yamna'anika min madkhalissu za Allah yace idan ka fita daga cikin gidanka kenan idan zaka fita daga cikin gidanka kai raka'a biyu wadannan raka'a biyu da izinin Allah zaka samu tsaro da kariya dangane da fita wadda take ta mugun abu ma'ana duk wata mugunta ubangiji subhanahu wataala zai kare ka sannan sai yace wa idza dakhalta ila manzilika lokacin da ka dawo gida manzo Allah yace fa salli raka'ataini ka koma yin sallar raka'a biyu yamna anika mimma dakhalsu za su kiyaye ka su kare ka dangane da shigowa wadda take mumuna wannan hadisi Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya kyautata danganan sa domin yana cewa wa hadha isnadun jayyid yace rijaluhu siqatul rijalul bukhari wa fiya hayyuni ayyub al-misri kalamun yasirun la yadur kamar yanda hadisin wato wanda ya fitar da shi Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ya fitar da shi a cikin littafin sa Akbarus Sala. Dan haka dai a takeice wannan hadisi ya inganta nan, in mutum zai fita daga gida kinan yayi nafila raka'a biyu, waɗannan nafila raka'a biyu sakamakon da zai biyo baya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai bashi tsaro da kariya dangane da fita wadda take mummuna, ma'ana Allah zai kiyaye shi har yaje ya dawo. Haka lokacin da ya dawo gida to yayi nafila raka'a biyu, wannan raka'a biyu wato za ta zame masa tsaro da kariya game da shigowa wadda take mummuna. Wannan hadisi kenan ya inganta idan mutum zai, dan haka wani malami ya yi gina babi na musamman akan fadla, wato ta yin wannan sallar raka'a biyu lokacin da mutum zai fita daga gidansa da lokacin da zai dawo. An gane kuwa cikin wannan littafin kenan Al-Mukhtar min Zawaidil Bazzar, domin hadisin yana cikin Al-Musnad na Al-Imam Al-Bazzar, haka nan a cikin Al-Musnad na Al-Imam Daylami, haka nan Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ya fitar da hadisin a cikin littafinsa shine Akbarus Sala ta hanyar Mu'az ibn Fadala, shi kuma daga Yahya ibn Ayyub Al-Misri, shi kuma daga Bakar ibn Amr, shi kuma daga Safwan ibn Sulaym, shi kuma daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wanda yake da tambaya kenan kafin mu je darasi ne. Kenan ita wannan nafila ta inganta in mutum zai fita daga gida yayi raka'a biyu, idan ya dawo kuma yayi raka'a biyu. Na'am.
Koyo shi yayi alwada sai yayi raka'a biyu, ko ba lokaci ne nafila yake yin shi koyo?
Wajen gani da cewa Bilal yana yin raka'a biyu a duk lokacin da yayi arwalla, wannan kwarai haka ne, ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan nafila kuma ana kiranta sunnatul wudu, sunna ce ta arwalla. Idan arwallarka ta warware, an gane ko, to idan kai arwalla an sunnanta maka kai raka'a biyu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga Bilal, manzon Allah ya ce masa na shiga aljanna, duk lungun da na shayo manzon Allah ya ce duk wurin da na shiga sai in ji ƙarin takalmanka a gabana. Manzon Allah sai yake ce ma Bilal bima sabaqtani ila aljanna, da menene ka rigaye ni shiga aljanna? Manzon Allah ya ce domin na shiga aljanna duk inda na yi, manzon Allah ya ce sai in ji ƙarin balawar takalmanka a gabana. Bilal sai ya ce ya Rasulullahi, ni dai aikin da na san ina yi, ya ce ko dare ko rana idan arwallata ta warware na sake arwalla, ya ce sai na yi raka'a biyu. Manzon Allah sai ya ce da wannan abin ne, da wannan raka'a biyu da kake yi da ita ce ka rigaye ni shiga aljanna. To dan haka yin raka'a biyu a duk lokacin da mutum ya yi arwalla, wannan sunna ce ta arwalla, kuma sakamakonta shi ne dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Dan shi mumini ana buƙatar da'iman ya kasance a kan tsarki. Idan arwallarka ta warware ko da ba lokacin sallah ba ne, to ka je ka jaddada ka sake wata sabuwar alwala. To idan kai wannan arwalla an sunnanta maka kai raka'a biyu. Dan haka kuma malamai sun tafi akan cewa ita wannan sunnatul wudu ko da a lokacin da aka yi hani ne game da yin nafila, mutum yakan iya yin ta domin tana daga cikin zawatul asbab. Sababin ta wannan arwalla da ka jaddada shine ya janyo wannan nafila raka'a biyu da za ka yi, ko da bayan la'asar ne ko da bayan asuba ne. Idan arwallarka ta warware in ka sake sai ka yi sunnatul wudu, shine raka'a biyu. Na'am. Bismillah.
Wajen kamar nan magana da ta idan ta ce tana shiga karkashin hadisi.
Magana ni?
Magana na arwalla da ake. Shin arwallar kan salawat tana shiga karkashin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati yad'u wa yamal kiyama da gurbin mahaji nazar, ko kuma yasa ka ce yar kadigar?
Wannan hadisi ne wanda yana nuna hususiya ta wannan al'umma, ta hanyar Ramazan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai gane al'ummarsa ummatul ijaba, waɗanda suka karba kiransa suka yi masa biyayya, shine ta hanyar wato fari biyar, ma'ana shine farin ƙawahuwa da farin goshi. Kamar yanda ake cewa doki mai arwalla, wani lokaci zaka ga doki baki ko jan doki sai kaga ƙawahuwan farare ne, goshinsa kuma fari ne. shine ake kira kenan gurran muhajjal shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu manzo Allah yace lalle al'umma ta a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar wato asanadiyar gurabun arwalla kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ziyarci makabarta sai yake ce ma sahabbai yake cewa nayi gurin ina ma a ce na ga ɗan uwana sahabbai sai suka ce alasna ikhwanaka ya rasulullah ya rasulullah mu yanzu ba ɗan uwanka bane manzo Allah sai yace bal antum ashabi ku san da cewa ku sahabbai na ne matsayin ku ya wuce matsayin ukuwa sai manzo Allah yace ikhwani alladhina lam ya'tu ba'd ɗan uwana sune wanda a yanzu ba su zo ba amma nan gaba za su zo sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi yaya za a yi ka gane ɗan uwanka waɗanda za su zo nan gaba yaya ta wace hanya za ka gane su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ku bani labari mutum ne yake da doki wanda yake mai farin kafafuwa da farin goshi idan aka saka shi a cikin garken dawakai waɗanda suke bakake Lut shin ba zai iya bambanta dokin sa ba ya gane suka ce kwarai manzo Allah yace to inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu lalle al'ummata a ranar kiyama za su zo suna masu fari biyar wato game da gurabun arwalla manzo Allah yace ta hanyar nan zan gane al'ummata dan haka arwalla ba khususiya bace ba ta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka wuce ma suna yi amma abinda muka kebanta da shi wannan alama da Allah zai bambanta mu da ita game da sauran al'ummu a ranar kiyama duk wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya karba kiran sa kafafuwansa da goshinsa zai tashi farare kal da hannuwansa a ranar kiyama ta hanyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gane al'ummar sa zo wato taukin alkausara wanda muke fatan Allah ya shayar da mu wannan alhawu na me yake cewa
wajen kamar nafila ne ka dawo cikin gidan naka ko da lokacin da aka yi hanin ne nafila kana yi ko ka shi
to tunda tana da sababi sababi shine dawowarka gida kuma sababin ta shine fitarka daga gida duk wata nafila in dai tana da sababi to ba ta cikin hani ko bayan la'asar ko bayan asuba mutum yakan iya yin ta na'am wai misali mace ce ce suka yi ta yi ɗau nauyin biyan ruwa da wuta da mijinta ya kawo mata ‘yar uwa ba a kiranta kishiya ‘yar uwa ake kiranta a rayuwa ku wato sai ta ji haushi ta samu damuwar cewa wannan alkhairi da taimakon da take masa daga yau ta daina shin Allah zai kama ta da laifi ba za a kama ta da laifi ba daman niyya ce ta yi ta kyautata masa kuma dan ta tsaida wannan ba laifi ba ne ba an gane ku in ma kasancewar yarjejeniya ce suka yi to zan maka kaza amma da sharadin karkamu karka kawo min ilguwa ran da ya kawo mata ilguwa to wannan duk abinda suka yi alkawari a wannan lokaci ya tashi kamar misali zaka iya biyan sadakin mace misali jikka 100 ko 500 sai ta ce to yanzu ba ni jikka 100 na yafe maka jikka 400 amma da sharadin karka kawo min ilguwa ko kuma da sharadin kada ka fitar da ni daga garinmu ran da ka karya wannan alkawari to dole zaka ciko mata kudinta daman yarjejeniyar da kuka yi akan wannan alkawari da ka mata ne dan haka anan kenan abu ne wanda ita ta yi niyya in ta dakatar da shi kuma wannan ba laifi bane ba akanta amma shi abin da muke so mu sani aikin alkhairi idan mutum ya fara shi abinda ake bukata ya dawwama akan shi kada ya daina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani aiki na alkhairi idan ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dainawa kuma ubangiji ta'ala mi ya fada wali ya'fu wali yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yace mu'minai su yi rangwame su kauda kai dangane da duk abin da aka musu na cutarwa. Ubangiji ta'ala sai yace ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, shin yanzu ba kwa so ba kwa kaunar Ubangijin ku ya gafarta muku? Wannan aya ta sauka ne a sababin Abubakar lokacin da ya kaurace yace kwata-kwata wannan dan irhuwarsa Mista, wanda Abubakar yake ciyar da shi yake shayar da shi lokacin da ya tsoma baki a cikin kazafin da aka ma Aisha Allah ya kara mata yadda, Abubakar ya daina ciyar da shi da shayar da shi da taimaka masa. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya turo wannan aya, ya turo da wannan sako. Ubangiji ta'ala ya ce wani ya afu wani ya sufahu, muminai su ma ƴan uwansu rangwame su kauda kai game da duk cutarwar da aka musu. Shin ba kwa so ba kwa kaunar Ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya gafarta muku ya yafe muku laifukanku in kun yafe ma ƴan uwanku? Abubakar ya ce bala ya rabbana, ya ce ya Ubangijina, ya ce ina son ka mun rangwame ka gafarta mu. Daga ranar Abubakar ya koma ciyar da shi da shayar da shi. Don haka abin da ya kamata, ko da ta dan samu damuwa ta daina, to abin da ya kamata ta ci gaba da wannan alkhairi da take masa, ta ƙara kyautata niyya, za ta samu sakamako mai girma a ranar kiyama akan wannan taimakawa da take masa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin ayoyin da suke tabbatar mana sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa, wanda ya tabbatar ma kansa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa, da kuma kore masa duk wani abin da bai dace da shi ba, kamar yanda ka'ida ce malam ya ajje mana. An gane ko aqidar ahlus sunna wal jama'a shine al-jam'u bainan nafi wal isbat, hada tsakanin korewa da tabbatarwa, kamar yanda kalimar da tafi kowace kalima girma ita ce kalima ta la ilaha illallah, abu bi ta kunsa shine annafi wal isbat. Da kace la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta gaba daya, ka ce baka yadda ba, baka amince ba da abauta ma koma wane ne, sai kace illallah, sai dai Ubangijin da ya halicci halittu shi kadai ya cancanta abauta masa. Kaga da kace la ilaha ka kore ibada game da kowa, da kace illallah ka tabbatar da cewa ibada gaba dayanta haƙƙi ne cancanta ga Ubangiji subhanahu wataala, banda shi ba wanda ya cancanta abauta masa. Don haka duk galibin ayoyin da muka wuce da su suna tabbatar mana abin da ya dace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sifofi, dama duk abin da bai dace da shi ba na sifofi, kamar yadda ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sai ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kaga da ya ce shi ne al-hayyu, rayayye, rayuwa wadda ba ta da farko ba ta da ƙarshe. An gane ko? Rayuwa wadda take cikakka, kaga anan ya tabbatar ma kansa sifa ta rayuwa. Sai yace shine al-qayyum, Ubangijin da, wato al-qayyum wanda Ubangijin da yake wadatacce da zatinsa, ma'ana wanda yake tsaye da kansa, kuma wanda yake tsaye game da kula da al'amarin kowa da komai, wanda yake matuƙa a wajen tsayawa da kansa, kuma yana tsaye game da gudanar da lamarin kowa da komai. Kaga anan ya tabbatar ma kansa shine al-qiyamu bin nafsi, wadatuwa da zati, baya buƙatar komai a wajen kowa, kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi. Sannan sai yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gengedi ko bacci baya kama Ubangiji subhanahu wataala. Kaga anan ya kore ma kansa gengedi da bacci, me yasa? Saboda sifa ta gengedi da bacci ta waya ne, cikas ne da komawa baya, duk wani aibi da tawaya ku bai dace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine yau insha Allah za mu tashi, wato wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar mana wasu sifofi daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أولاً آيوي دا مكا كرنتا مالي ناسوي أمبا تامنا watu wasu sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma sifa ce wadda take fi'iliya, wadda take ratayuwa da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine sifa ta rida, watu yadda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa gababihi da fushinsa, wa sakatihi da fushi. Lafazin al-gabab da as-sakat mutaradifan ne a wajen ma'ana, gaba ɗayansu abinda ake kira shine fushi. Wa karahiyatihi, watu da kyama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa yana kin abu yana kyamarsa. Shine sai ya ce wa annahu muttasifun bi zalika, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta da waɗannan sifofi. Kenan farko akwai sifa ta arida, yarda, sannan akwai sifa ta al-ghadab, sannan akwai sifa ta as-sakhat ma'ana fushi, sannan akwai sifa ta al-asaf wato shine fushi, sannan wal kurf da shine kyama, wal maqat an gane ku da ki, wal kurhu da ki, sannan wal maqat da shine kyama. To shine anan malam sai ya ce da fadar Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum waradu an, Ubangiji ta'ala ya yarda da su, sannan kuma su ma sun yarda da sakamakon da ya tanada musu. Wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wannan aya a cikin suratul ma'ida da suratul tauba da suratul mujadala da suratul bayyina. A kowace sura daga cikin surorin da muka ambata za ka samu wannan kalima radiyallahu anhum waradu an, an gane ku? Shine kamar da yake cewa qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radwan zalika al-fawzul azim, a cikin suratul ma'ida. Haka a cikin suratul tauba yake cewa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawzul azim. Haka idan ka zo cikin suratul mujadala, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, Ubangiji ta'ala yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Haka kuma in ka zo cikin suratul bayyina, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa muminai sun yarda da wato Ubangijinsu ya yarda da su, sannan su ma sun yarda da sakamakon da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala ya tanada musu. Kaga anan kenan me zamu tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta arida shine yarda. Ubangiji ta'ala yana yarda, yarda wadda ta dace da girmansa, wanda mun tabbatar da yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta sha babban da ta halitta, amma ya tabbatar ma kansa wannan sifa dole mu tabbatar masa, domin shi ya faɗa a cikin nassi na Al-Qur'ani. Haka can a cikin suratul Fathi, Ubangiji ta'ala yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, tabbas Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da bayinsa muminai yayin da suke kulla mubaya'a da kai a karkashin itaciya. Nan Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ya yarda da su. Yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala takan kasance ga aiki, kuma takan kasancewa ga shi mai aiki, an gane ku? Wani lokaci takan kasancewa a kan aikin karan kansa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yarda da shi. Yanzu duk abubuwan da Allah ya shar'anta mana, ya shar'anta mana yin waɗannan salloli lokaci biyar, kowace a yi ta a lokacinta, Ubangiji ta'ala yana yarda cewa bayinsa su tsaye da waɗannan salloli a lokacinsu. Ubangiji ta'ala shi ya shar'anta mana biyayya ga mahaifa, don haka yana yarda da wannan aiki cewa mumini ya yi biyayya sau da ƙafa ga mahaifansa. haka ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana sadar da zumunta dan haka ya yarda da sadar da zumunta ibada ce wadda za ta kusantar da bayansa izuwa gare shi an gane ku dan haka ce mai Allah yake cewa wa in tashkuru yardahu lakum in har kuka gode masa to ubangiji subhanahu wata'ala na yarda da godiyar da kuka masa kaga ai gode ma ubangiji subhanahu wata'ala aiki ne biyayya ga mahaifa aiki ne na kwarai sadar da zumunta aiki ne na kwarai to dukkan waɗannan ayyuka ubangiji subhanahu wata'ala yana yarda da su bawan sa ya kusance shi da wannan ayyuka domin ya dace da aljanna a ranar kiyama sannan su waɗanda suke masu aikin kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana yarda da su dan haka da ya zano yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhu bi ihsanin a ƙarshe sai yace radiyallahu anhum ubangijin su ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da sakamakon da ubangijin su subhanahu wata'ala ya tanada musu kaga anan masu aikin ne masoyan shi sune ubangiji subhanahu wata'ala yace ya yarda da su dan haka kuma yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala da zai ma bayinsa tafi yarda da za su yi game da sakamakon da ubangijin su ya tanada musu me yasa saboda ya fada waridwanu minallahi akbar yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala wadda mu'minai za su yi dace da ita a ranar kiyama ita ta fi komai girma haka ubangiji ta'ala ya ce waridwanu minallahi akbar samun yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala ta fi komai ta ma fi shiga aljanna daɗi da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala don haka kenan anan yarda da bayi za su yi a matsayi game da sakamakon da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu domin ita aljanna matsayi ce gwalgwadon aikin da ka aikata na ƙwarai a duniya gwalgwadon matsayinka a ranar kiyama an gane ko gwalgwadon kenan aikin da kai shine gwalgwadon matsayinka ko a nan duniya mu tsaya mu gani da wanda ya zage yayi aiki na ƙwarai ba ɗaya bane ba da wanda ya kasalance ragwanci akan aiki dan haka idan ka dauki tsari ai kamar misali aiki wanda yake na bariki na hukuma kowane matsayi in an kawo bawa an damka masa in dai kamar ana bin tsari kamar yanda ya dace gwalgwadon shahadarka iya karatun da kai shine gwalgwadon matsayin da za a baka shine kuma gwalgwadon albashin da za a maka bai yiwa kasancewar wanda yake da shahada ƙasa ai masa albashi ɗaya da wanda yake da shahada sama to haka ita aljanna koda kun yi tarayyar shiga aljanna to kowa matsayin shi a aljanna gwalgwadon iya aikin da ya aikata na ibada a duniya shine bakin gwalgwadon matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa ita aljanna hawan hawa ce yace ubangiji ta'ala ya tanadi daraja 100 a gidan aljanna ga waɗanda suke masu jihadi domin ɗaukaka addininsa manzo Allah sai yake cewa abinda ke tsakanin daraja da wanda ke bi mata kamar tazarar da take tsakankanin duran ƙasa da sama an gane ku kowace daraja daga daraja ta farko zuwa ta biyu sai kai tafiya daga duran ƙasa zuwa sama ta farko adadin tafiyar ubangiji subhanahu wata'ala kadai ya san shi tare da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa daga duran ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 ne daga ta farko zuwa ta biyu tafiyar shekara 500 ne to wani za a ajiye shi a mataki na farko wani a na biyu wani a na uku wani a na goma wani na 20 wani na 30 bakin iya gwalgwadon aikinka bakin matsayinka aljanna to hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala duk wani dan aljanna matsayin da aka bashi a iya tunaninsa zai ga cewa babu wani wanda Allah ya kai matsayi ya mishi ni'ima sama da shi kansa kowa zai ga cewa abinda aka bashi yafi na kowa to shine anan ubangiji ta'ala yace radiyallahu anhu ubangiji ta'ala ya yarda da su kenan a matsayin bayin shi wadanda suke da kusaci zuwa fadarsa menene ya janyo cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da su domin aikin da suka aikata aiki ne wanda Allah yake yarda da shi idan kana so Allah ya yarda da kai to ka aikata aikin da Allah yake so yake yarda da shi shine sai yace waradu anhu su ma kuma sun yarda da sakamakon da ubangijin su ya tanada musu a takaice kenan wannan aya tana tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da sifa ta yarda an gane ko yarda kuma wadda ta dace da girman sa sannan sai yace wa qauluhu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, ubangiji ta'ala yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, duk wanda ya kashe mu'mini da akan ganganci, duk wanda ya kashe mu'mini da gangan. Kisa na ganganci yaya yake? Ran da Allah ya hana a kashe, rai wadda ubangiji ta'ala ya tsare jininta da dukiyarta, ma'ana dan uwanka mu'mini, ka dauko makami, makamin da an tabbata zai iya kashe mutum, ka kashe shi da shi, to wannan kisa ne na ganganci. Amma idan ka dauko abinda an tabbata a dabi'ance a al'adance bai kai ba a ce ya kashe mutum, idan ka bige shi Allah ya kaddara ya cimma ajalin sa ya mutu, wannan kisa ne na kuskure. Yanzu misali kamar takalmi, takalmi ya iya kashe mutum a al'adance da dabi'a? To idan Allah ya kaddara ajalin mutum ya kawo, kana bugon shi da takalmi sai ya fadi ya mutu, kaga takalmi ko baya kisa? Wannan kenan kisa ne na kuskure. To amma lokacin da mutum ya dauko wani karfi ko wata sanda ya bigi mutum, an tabbata sanda ko karfi abu ne wanda yake iya kashe mutum, to idan ka kashe mutum wannan kisa ne wanda yake na ganganci. Kenan anan abinda muke so mu gane, duk lokacin da ka bigi dan uwanka da abinda zai iya kashe mutum a dabi'ance da al'ada, to wannan idan ka kashe shi kai kisa wanda yake na ganganci. Amma abinda an tabbata a dabi'ance da al'adance bai kai bai kashe mutum, idan ka bigi mutum Allah ya masa rasuwa, to wannan kisa ne na kuskure, ba maganar kisasi, sai dai a biya diya kuma kai kafara tsakaninka da ubangijinka. Shine anan yace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, duk wanda ya kashe mu'mini da ganganci, ubangiji ta'ala yace fa jazaa'uhu jahannam, sakamakon sa abuwa kiyama ita ce wutar jahannama, khalidan fiha, kuma zai dawwama a cikin ta. Wa ghadiba Allahu alayhi, ubangiji ta'ala ya masa fushi, wala anahu, kuma ya tsine masa, ma'ana ya nisanta shi game da rahamarsa. Wa'adda lahu azaban azima, ubangiji ta'ala kuma ya tanada masa azaba mai girma. Wannan kadai ya isa ya tsawatar da mu dangane da hadarin kisan kai. Nan sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya zana hukuma kala biyar ga duk wanda ya kisa na ganganci. Hukuma ta farko ne Allah ya ce fa jazaa'uhu jahannam, sakamakon sa wutar jahannama. Hukuma ta biyu sai ya ce khalidan fiha, kuma in ya shiga zai dawwama a cikin ta. Hukuma ta uku sai ya ce wa ghadiba Allahu alayhi, ubangiji ta'ala ya masa fushi. Hukuma ta hudu sai ya ce wala anahu, ubangiji ta'ala ya tsine masa. Hukuma ta biyar sai ya ce wa a'adda lahu azaban azima, ubangiji ta'ala ya tanada masa azaba wadda take mai girma. To dangane da ita wannan aya cewa duk wanda ya kisa na ganganci sakamakon sa wutar jahannama, zai shiga kuma zai dawwama a ciki, ayar akwai ishikali, akwai rikitarwa akan aqidar, akan manhajin ahlus sunna wal jamaa. Dangane da ita ayar ta yi bayanin cewa duk wanda ya kisa na ganganci zai shiga wutar jahannama a ranar kiyama, kuma zai dawwama a cikin ta, tare da cewa kisan kai laifi ne daga cikin laifuka wanda bai kai matsayin kafirci ba. Mutumin da ya kisan kai a aqidar ahlus sunna wal jamaa, baka da hujjar da zaka kafirtar da shi, sai dai ka ce ya aikata laifi daga cikin manya-manyan laifuka. Wanda ku aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wani laifi komin girmansa, in dai aiki ne wanda yake koma bayan shirka, to wannan baya kafirtar da mutum, baya fitar da mutum daga cikin musulunci, matukar ba halitta wannan aiki ba. An gane ko? Don haka wato Ibn Abi Zaid al-Qirawani a cikin littafinsa, a cikin muqaddima ta risala, yake cewa wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbi min ahli al-qibla, ɗaya daga cikin waɗanda suke fuskantar al-qibla, ma'ana musulmi, baya kafirta a sanadiyar wani laifi da ya aikata komin girman laifin. Inda mutum a matsayin shi na musulmi zai kashe rai dubu, in dai ba halitta kisan kai bai, to matsayin shi yana nan matsayin shi na mumini, sai dai mumini ne mai ragaggen imani, ba mu da dalilin da zamu kafirtar da shi mu kar da shi daga cikin musulunci. To shi kuma duk aikin da bawa ya aikata, in dai koma bayan kafirci ne da shirka, to baya dawwama a cikin wuta. to shine malamai sai suka yi kokarin bada amsa dangane da ma'anar wannan aya me take nihi da Allah yace sakamakon sa wutar jahannama zai dawama a cikin ta fuska ta farko malamai suka ce wannan aya tana bayani ne game da kafiri idan ya kashe mu'mini an gane ko kafiri idan ya kashe mu'mini shine Allah yake bayanin cewa sakamakon sa wutar jahannama zai dawama a cikin ta malamai suka ce wannan fada kwata-kwata ma ba ta da asali domin kafiri koda bai yi kisan kai ba sakamakon sa wutar jahannama ce koda bai taba kashe rai ba dan laihin shi na kafirci kadai ya isa ya dawamar da shi a wutar jahannama ba sai ya yi kisan kai ba kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira Ubangiji Ta'ala yake cewa lalle Ubangiji ya la'anci kafirai kuma ya tanada musu wuta wadda take mai kuna Ubangiji Ta'ala yace idan sun shiga wannan wuta za su dawama a cikin ta har abadan abada ba za su fita ba ba za su samu wani wanda yake majibincin lamari da zai jibinci lamarin su kuma babu wani mai taimako da zai kawo musu agaji ya hana Allah ya azabtar da su dan haka maganar cewa ita wannan aya tana bayani ne game da mu'min kafiri idan ya kashe mu'mini wannan kwata-kwata ba zai zauna ba abu fada ta bi malamai suka ce wannan aya tana bayani game da wanda ya halatta kisan kai domin duk wanda ya halatta kashe mu'mini to wannan ya kafirta domin duk wanda ya halatta haram ya kafirta domin halattawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah Al-Imamu Ahmad yayi mamakin wannan amsa da wasu malamai suka bada suka ce ayar tana magana ne ga wanda ya halatta kisan kai duk wanda ya halatta kisan kai sakamakon shi wutar jahannama zai dawama a cikin ta Al-Imamu Ahmad yake cewa to ta yaya za a ce wanda ya halatta yace wanda ya halatta kisan kai koda bai yi kisan kai ba ya kafirta kuma zai dawama a wutar jahannama duk wanda ya halatta kisan kai koda bai taba kashi rai daidai da take wannan ran kiyashi to zai dawama a cikin wutar jahannama me yasa saboda ya halatta haram duk wanda ya halatta haram ya kafirta kenan ita ma wannan amsa ba za ta samu mu ba amsa ta uku malamai suka ce ita wannan jumla da yace fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha malamai suka ce jumlar tana kasancewa akan kaddara wani sharadi kenan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha in jazahu sakamakon sa wutar jahannama zai dawama a cikin ta in har Allah ya sakauta masa da haka malamai suka ce to menene fa'idar a ce fajaza'uhu jahannamu matukar a ce in Allah ne ya sakauta masa ai babu fa'idar a ce sakamakon sa wutar jahannama in an sakauta masa an gane ku ita ma wannan amsa bata samu gobe me yasa saboda kasancewar akwai ta cewa akan ta sharadin da malamai suka kaddara na cewa fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha in jazahu wai sakamakon sa wutar jahannama ce zai dawama a cikin ta in Allah ya sakauta masa kenan in ba sakauta masa menene fa'idar wannan jumla kenan babu wani fa'ida kenan game da zawwa da ita fuska ta hudu malamai suka ce wannan sababi ne amma idan an samu abinda wato zai yi hani to wannan sababi ba a zartar da shi kamar yanda kusaci ai sababi ne na gado idan aka ce kana da danganta da wani an gane ko in ma kasancewar uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ya hada ku ko kuma uwa ta hada ku kaga anan kasancewar kusaci da kake da shi sababi ne na ka gaje shi in har wani bai hana ka cin gado ba domin in akwai dan uwa shakiki uwa ɗaya uba ɗaya dan uwa wanda uba ya hada ku baya gadan ka dan uwa wanda uwa ta hada ku in ka mutu in baka da ɗa baka da uba dan uwanka wanda yake uwa ta hada ku in shi kadai ne za a bashi ɗaya daga cikin shida in sun kai biyu ko sama da biyu za a kasa dukiya kashi uku a basu kashi ɗaya kaga anan kusaci sababi ne na gado to idan aka samu abin da zai yi hanin cin gado sai aka samu wani dan uwanka bawa ne dan uwanka ne uwanku ɗaya uwanku ɗaya amma kasancewar an zo an yaƙe su an ribace shi a matsayin bawa kaga babu gado tsakankanin ɗa da bawa to dan haka malamai suka ce shi kisan kai sababi ne wanda yake na dawama a cikin wuta an gane ku amma in har mutun ya kasance mumini to wannan kuma ba zai dawoma ba. Abinda muke so mu gane fuska ta hudu amsar da malamai suka bada game da ayar wato kisan kai sababi ne na dawoma a cikin mutar jahannama. To idan wanda yake kisan kan ya kasance mumini ne fa ba maganar dawoma, zai zauna a cikin wuta zama wanda yake mai tsawo kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa idan ƴan wuta, idan ƴan aljanna suka shiga aljanna, ƴan wuta suka shiga cikin wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku leƙa cikin wuta, duk wanda kuka samu yana da imani daidai da nauyin ƙwayar kumayya. Kumayya shine wannan haƙƙi wanda ake tsintsiya da shi. Duk wanda kuka samu yana da imani daidai da nauyin ƙwayar kumayya ku fito da shi. Mala'ikun Allah za su je su bincike wuta, duk wanda yake da imani ko mun kankantar shi sai sun fito da shi. A jefa shi cikin wata ƙorama ta rayuwa, bayan ya ƙone ya zama kamar gawayi. Manzon Allah ya ce gangan jikin ya tuhu ya yi kyau sannan a kai su aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda yake da imani ko mun kankantar shi to ba zai dawoma a wuta ba. Kenan anan kaga kisan kai sababi ne na dawoma a cikin wuta, matukar ba a samu abin da zai hana dawoma a cikin wuta. Menene yake hana dawoma a cikin wuta? Shine imani ko mun kankantar shi. An gane ko? Kamar yanda kusaci sababi ne wanda yake na gado, amma in aka wayi gari wannan dan uwanka ba mumini bane kafiri ne, kaga ai babu gado tsakankaninka da shi. Ko kuma kasancewar bawa ne, kaga ai babu gado tsakankaninka da shi. To haka kenan kisan kai sababi ne na dawoma a cikin wuta, amma idan wanda yake kisan kai mumini ne to wannan laifi ne mai girma ya aikata, amma wannan laifi ba zai dawoma da shi a cikin wuta. Wannan ita ce amsa ta hudu malamai suka bada. Suka ce kenan anan Allah yana bayani cewa kisan kai da ganganci sababi ne na dawoma a cikin wuta, matukar ba a samu abin da ya hana ba. Kenan abin da zai hana shine imani ko mun kankanta shi idan bawa ya samu Ubangiji subhanahu wata'ala da shi. Wannan amsa ta hudu ita ce malamai suka tabbatar da ita wadda tafi kusa da wannan aya. Sannan kuma sai amsa ta biyar. Amsa ta biyar malamai suka ce abinda ake nihi da fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, abinda ake nihi da al-khulud ana shine al-mukhsir qawil, ma'ana zai zauna zamani mai tsawo a cikin wuta, zaman da zai yi zama ne wanda yake mai tsawo. Kenan anan don haka malamai suke kiran shi al-khuludin nisbi, tsawon zama da zai yi a cikin wuta shine yasa aka ambaci wannan zama cewa dawoma, zai dawoma. An gane ko? Ba dawoma ba wadda take ta dindindin. Domin a yaren Larabci suna amfani da lafazin al-khulud akan zama wanda yake mai tsawo, kamar yadda suke cewa fulanun khalidun fi sijin ko kuma fil habs, wani ai ya dawwama a wajen tsare wanda aka masa a kurkuku. Me suke nihi? Ma'ana ya zauna zama wanda yake mai tsawo. Don haka suke cewa fulanun khalidun khulud al-jibal, wani ai dawwaman mene irin dawwama ta duwatsu? Kaga ai dutse baya dawwama. Domin dutse in kiyama ta yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nike shi ya shekar da shi kamar kura. To don haka wannan amsa ta hudu da amsa ta biyar ita ce malamai suka tabbatar da cewa abinda ake nihi da khalidan fiha, zai zauna a cikin wutar jahannama, zama wanda yake mai tsawo, ba dawoma ba ta dindindin. Domin duk wanda yake da imani ko mun kankantar shi, duk laifin da ya aikata wannan ba zai haramta masa shiga aljanna. In rangwamen Allah subhanahu wa ta'ala bai cin masa ba a kai tsaye, to za a azabtar da shi gwargwadon laifinsa, sannan aka ce a kai shi aljanna. Fuska ta shida, wasu malamai suka ce anan wato tsawatarwa ne da kashedi da barazana Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yi, na cewa duk wanda ya kisan kai da ganganci sakamakon shi wutar jahannama zai dawoma a cikinta. Suka ce anan jan kunni ne da tsawatarwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayansa ya nuna musu hadari na kisan kai. To don haka malamai suka ce an gane ku, wannan shine kenan iya abinda ayar ta kunsa. To anan ana maganar fa mutumin da ya mutu bai tuba ba, shine ake magana akan wannan fuskoki. Idan mutumin da ya kisan kai in ya tuba, shin menene matsayin tubansa? Allah zai karbi tuban ko kuma ba a karban tuban sa. A nan kasancewar duk mutumin da yayi kisan kai ko rai nawa ya kashi in dai ya kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala to wannan kashi da Allah yayi na cewa sakamakon shi wutar jahannama wannan ba zai hada da shi ba cewa sakamakon shi wutar jahannama zai dawoma a ciki in dai mutun yayi kisan kai ya kyautata tuba to wannan kashi da barazana baya kai shi domin Ubangiji ta'ala ya fada yana cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله عنهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Ubangiji ta'ala ya ce mu'minai su ne waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta tare da Allah ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani sai ya ce wala yaqtuluna nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi ba sa kashi rai wanda Allah ya haramta a kashi sai da gaskiya sai in ta cancanci a kashe ta sannan za su kashe ta Ubangiji ta'ala ya ce wala yazunun sannan ba sa zina sai ya ce wa man yaf'al dhalika yalqa athama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka zai hadu da zunubi mai girma a ranar kiyama yuba aflahu al'azabu ubangiji ta'ala yace za a lullunka masa azaba yawmal qiyamati a ranar kiyama wa yakhlud fihi zai dawwama a cikin azabar muhanan yana wulakance ubangiji ta'ala sai yace illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya kyautata imani da ubangijinsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat waɗannan su ne Allah yake canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa kaga wannan aya tana nuna mana duk kisan kan da mutum zai yi in dai ya kyautata tuba kyawawan ayyuka miyagun ayyukansa Allah zai canza su koma kyawawa da kuma fadar Allah subhanahu wata'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ubangiji ta'ala yace ka fada kace ubangijinku yace ya ibadiyalladhina asrafu ya ku bayina wadanda kuka wuce gona da iri kuka saba mu ubangiji ta'ala yace la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna game da jin kan ubangijinku domin ba wanda yake yanke kauna game da jin kan ubangijinsa sai kafirai innahu la yasmir rawhillahi illa alqawmul kafirun da haka yace la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna game da rahmar ubangijinku inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin ubangiji ta'ala yana gafarar zunubai gaba daya in dai bawa ya tuba gaba daya duk laifin sa Allah zai yafe masa innahu huwal ghafurur rahim sannan haka yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani duk wanda yayi shirka ya mutu akan shirka to Allah baya gafarta masa sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda ke kuma bayan shirka ga duk wanda ya gada duk abinda bawa ya aikata idan ya mutu akan wannan laifi in dai ba shirka bace to Allah yakan iya yafe masa ba tare da ya azabtar da shi kai tsaye kai shi aljanna to kaga waɗannan ayoyi suna nuna ashe duk mutumin da yayi kisan kai da ganganci in dai ya tuba to Allah zai karbi tubansa kuma ga hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin cewa wani mutum daga cikin banu Isra'ila wani dan ta'adda ne ya kashe mutum da riba daya Allah ya ganar da shi tuba yayin niyyar tuba sai yake tambayar jama'arsa yace a nuna masa wanda yafi kowa ilimi a garinsu kenan a nuna masa wanda yafi kowa ilimi saboda ita tambaya in za a yi wanda yake da sani akan hukunci shi ake ma tambaya me za a yi sai suka nuna masa wani mai bautar Allah ga yawan ibada amma ba ilimi sai je yake masa tambaya yace masa malam ina da tambaya mutum ne ya kashe mutum da riba daya shin yana da tuba a wajen ubangijinsa sai yace ai kwata kwata baya da tuba duk mutumin da yayi wannan ta'addanci yace baya da tuba a wajen Allah yace to tunda haka ne bari mu cike lissafi sai ya gama da shi ya cike da ni daidai sannan sai ya koma tambaya a nuna masa wanda yafi kowa ilimi sai aka nuna masa wani malami ya iske shi sai masa tambaya yace mutun ne ya kashe mutun 100 daidai shin yana da tuba a wajen Allah yace ai babu abinda zai sha makanci tsakanin shi da tuba a wajen ubangijin sa kwarai yana da tuba yace masa abinda nake so da kai wannan kasa ta ka muguwar kasa ce ka kaurace mata je ka gari kaza akwai mutanen kwarai suna bauta ma ubangijin su je ka kasance tare da su wannan na nuna mana duk mutumin da ya aikata ayyuka na laifi idan ya tuba to wannan wuri wanda na saban Allah ma'ana abubuwan da za su iya maida shi ruwa da abokan da za su iya maida shi ruwa to ya zama wajibi ya kaurace musu ya raba hanya da su duk waɗanda kuka yi shashanci da su in dai ka tuba to dole ka kaurace musu don kada su maida ka ruwa wurin da ka saba ma Ubangiji in ka tuba to kamata yayi ka kaurace ma wannan wuri don kada ka koma shine yace masa ka kaurace ma kasar ku ka koma kasa kaza akwai wasu bayin Allah suna bauta ma Ubangiji su je ka kasance tare da su ka ci gaba da bauta masa sai ya fita ya bi shawarar sa za yi wancan gari ya kai tsakiyar hanya sai Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa mala'ikun azaba da mala'ikun rahama sai suka zo da maza suke jayayya wannan su ce nasu ne wannan su ce nasu ne su mala'ikun azaba suka ce nasu ne su kuma mala'ikun rahama suka ce a nasu ne Ubangiji ta'ala sai ya turo wani mala'ika a sifar dan adam sai ya zame musu alƙali sai ya ce a auna abinda za a yi a auna kasar da ya fi kusa to a kwatsa shi a can da aka auna da ɗani ɗaya ya fi kusa zuwa ƙasar da zai je Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya sanya shi a hannun mala'ikun rahama ɗani ɗaya to don haka a nan abinda muke so mu gane banu Isra'ila ne wanda fa akwai kunci da nauyi a kansu a cikin hukunce-hukuncensu amma gaya a cikinsu ne mutum ya kashe mutum ɗari ya tuba Allah ya karɓi tubansa balantana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda duk wani abu wanda ya zame ma al'ummun da suka gabace mu kunci da nauyi to mu Allah ya sauke mana an gane ku kamar yanda muka yi addu'a wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina mu'mine suka yi wannan addu'a Allah ya ce ya amsa dan haka Ubangiji ta'ala ya ce wa yaba'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim duk wani nauyi da duk wani kunci wanda ya kasance akan waɗanda suka gabace mu na al'ummu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi ya sauke mana wannan nauyi dan haka addinin da yazo da shi addini ne mai sauki dan haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shine aka samu hadisi sahihi yana cikin sahihul Bukhari Abdullahi dan Abbas yake ya tafi akan cewa duk wanda yake kisan kai da ganganci yace bayyana tuba a wajen Allah an gane ku cai duk wanda yake kisan kai da ganganci wato ba shi da tuba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka an gane ko sai yake cewa inna hadhihi al-aya min akhir ma nazala wa lam yansakha shay'un yace wannan aya yace tana daga cikin ayoyin da a ƙarshe suka sauka kuma ba aya da ta shafe ta malamai suka ce Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka ne in ma ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu shi Abdullahi dan Abbas yana ganin abin yayi girma ya kai matuƙa a wajen muni kisan kai na ganganci a iya abin da yake gani ba yanda za a yi Allah ya ma duk wanda yake kisan ganganci da ce game da tuba balantana ya tuba Allah ya sarrafa masa da wannan laifi duk wanda yake kisan kai ya zo da babban laifi shi a iya ganin sa abin ya wuce sanin sa ma'ana yana ganin abin ya girmama duk mutumin da yake kisan kai na ganganci to Allah ba zai masa dace game da tuba ya tuba balantana wannan nauyi ya sauka daga kansa an gane ku kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle shi mutun yana cikin yalwa da kwanciyar hankali game da addinin sa matukar bai zubar da jini wanda yake na haramu domin duk lokacin da mutun ya zubar da jini wanda yake na haramu ma'ana ran da Allah ya haramta a taba kai ka zubar da jinin ta to wannan mumini ya fada cikin kunci dan haka malamai suka ce in ma ya zamanto Abdullahi dan Abbas yana nihin cewa babu tuba ga wanda yake kisan ganganci game da haƙƙin shi wanda aka kashe saboda duk ran da aka kashe tana da hakukuwa guda uku an gane ku duk ran da aka kashe to ita wannan ran tana da hakukuwa guda uku kenan shi wanda yake kisa akwai haƙƙi uku da ya hau kansa na farko akwai haƙƙin Allah domin ubangiji ta'ala shi ya halicci wannan rai kai kuma kai ta'addanci ka kashe ta. Haƙƙi na biyu wato haƙƙin shi wanda aka kashe. Haƙƙi na uku shine haƙƙi na ƴan uwansa. Wanda haƙƙi na farko shine haƙƙin Allah, shi kuma haƙƙin Allah ba makawa, babu kokonto, in dai mutum ya kyautata tuba ubangiji subhanahu wata'ala zai yafe masa. Tunda ya ce kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Dan haka haƙƙi na farko haƙƙin Allah shine ka kyautata tuba. Tuban ku ga ya ce ubangiji ta'ala ya faɗa ka ƴanta bawa, in baka samu bawan da zaka ƴanta kai azumin wata biyu a jere. Shine yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Haƙƙi na biyu haƙƙin su dangin mamaci wanda aka kashe, shi wannan haƙƙi yana saraya ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Abu na farko, idan kai kisa na ganganci to ƴan uwan mamaci ka je ka tabbatar musu da kanka, kenan su yi kisasi, kai ma a kashe ka kamar yadda ka kashe musu ɗan uwa. In ma su yadda a yi kisasi, ko kuma su yadda da diya ka biya diya ta ɗan uwansu, ko kuma su ma afuwa su yafe maka. Kaga anan idan suka yi kisasi aka kashe ka kamar yadda ka kashe musu ɗan uwa, to wannan haƙƙi nasu ya saraya. Ko kuma suka yafe, suka ce diya suke bukata, idan ka biya diya to wannan shi ma haƙƙin su ya saraya. Idan suka ce sun yafe ma kwata-kwata diyan ma ba sa bukata, to wannan haƙƙin su kenan ya saraya. Sai haƙƙi na uku shine haƙƙin wanda aka kashe, shi kuma haƙƙin wanda ka kashe ba yanda za a yi ka kubuta game da wannan haƙƙi a nan duniya, sai dai idan an haɗu a makoma lahira. Sai in an haɗu a can, domin duk ran da aka kashe a ranar kiyama zai ɗauko kan shi ya zo ya ce ya ubangiji na, menene laifina, me yasa wane ya kashe ni, a gaya mun me yasa wane ya kashe ni. To don haka Ibnul Usaymin Allah ya ji kansa shi yana ganin cewa in har mutum ya kyautata tuba, to hatta da haƙƙin shi wanda aka kashe ɗin ubangiji subhanahu wata'ala zai sarayar da shi, amma ba dan an sarayar da shi ba haka ba tare da an sakauta masa ba. Ubangiji subhanahu wata'ala da fadlarsa zai gamsar da shi wanda aka kashe, ubangiji ya ɗaukaka darajar shi, ya ɗaukaka matsayinsa, ko kuma a shafe masa miyagun ayyukansa akan laifin da aka masa aka kashe shi. An gane ku? Kamar yadda wannan aya take nuna mana, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشاهد على ان شيء ubangiji sune wadannan wanda ubangiji ta'ala yake canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Kenan anan in har mutun yayi tuba, tuba wanda yake na gaskiya, hatta da shi wanda ka kashe ubangiji subhanahu wata'ala zai gamsar da shi, ya yaddar da shi da sakamakon shi a ranar kiyama, ya yafe kisan da aka masa. To shine anan kenan abinda zaka fassara, fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha, sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha kenan, zai zauna a cikin ta zama wanda yake mai tsawo. An gane ko? Ko kuma khalifa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha, sakamakon sa wutar jahannama ce zai dawwama a cikinta, in har ba a samu ba abin da zai hana shi dawwama a ciki. Menene abin da zai hana shi dawwama? Shine wato ya mutu akan imani, domin duk wanda ya samu Allah yana da imani, ko mun kankanta shi to ba zai dawwama a cikin wuta. Idan aka azautar da shi gwalgwadon laifinsa, a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna. Wannan magana biyu ita ce magana wadda malamai suka rinjayar, wadda take nuna ma'anar wannan aya. Sai yace wa ghadiballahu alayhi, ubangiji ta'ala ya masa fushi, wala anahu kuma ya tsine masa albarka, wa a'adda lahu azaban azima, kuma ya tanada masa azaba mai girma. Abinda ake kira da la'ana wato shine nisan tabawa game da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala. A takaice wannan aya tana tabbatar mana sifa daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda sifa ce fi'iliya, wato shine fushi. An gane ku? Kuma fushin Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da yake tsananta, akwai lokacin da yake sassauta, kamar yadda hadisi ya nuna mana. A ranar kiyama in an zo wajen annabi Adam alaihi salam ana neman wato cewa ya nema ma bayi alhurma da ceto a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, zai bada amsar cewa lalle Ubangiji na a yau yayi fushi fushin da bai taba yin shi ba, yayi fushi fushin da bai taba yin shi ba. Kaga anan yana nuna mana kenan akwai lokacin da fushin Allah subhanahu wata'ala yake tsananta, kuma akwai hadisi yake cewa fushi na yana tsananta akan wanda ya zalunci mutumin da bashi da wani mai taimaka masa banda ni. Duk mutumin da zaka zalunce shi wanda ba inda zai kai kukan shi in ba wajen Ubangiji ba, to wannan fushin Allah yana tsananta akan wannan azzalimi. To dan haka fushi sifa ce daga cikin sifofin Ubangijin Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yanda yake a nan, wa ghadiba Allahu alaihi, Ubangiji ta'ala ya masa fushi. Kaga ai Allah yana fushi, amma fushi wanda ya dace da girman sa, kamar yanda ya ma Yahudawa da ƴan mushaw fushi. Kullum fada muke ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ba tafarkin wanda aka musu fushi, wane ne wasu wane ne aka musu fushi, sune Yahudu. Kaga Allah ya musu fushi. Me yake cewa kul hal unabbiukum bi sharri min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Yahudawa ne ake bayani a cikin wannan aya, Ubangiji ta'ala ya musu fushi. Haka banu Isra'ila wanda suka riki maraki suke bauta masa a matsayin Allah, bayan annabi Musa ya tafi miƙati ya amsu littafi na at-taura, Ubangiji ta'ala yake faɗa innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzil muftarin. A takaice, fushi sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda mun fahimci ma'anarsa amma mun jahilci yaya fushin Allah subhanahu wata'ala yake. Kaga ana Aisha ya tabbatar ma kansa wannan sifa, yace wa ghadiba Allahu alayhi, Ubangiji ta'ala ya ma duk wanda ya kisa na ganganci Allah ya masa fushi. Sannan sai yace wa qawluhu, da fadarsa, zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah, wannan hukuma da Allah ya cancanta musu waɗanda kenan suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Idan mala'ikun Allah sun zo karɓar rayukansu, za su zo da guduma suna dukan fuska daga dan baya. Ubangiji ta'ala ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaya wai lamarinsu da halinsu zai kasance lokacin da mala'ikun Allah suka zo domin karɓar rayukansu, suna dukan fuskokinsu da guduma daga dan baya, yaya al'amarinsu zai kasance? Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika, wannan hukuma ta dukan fuska daga dan baya da guduma, Ubangiji ta'ala ya ce bi annahu muttaba'u ma askhata Allah, domin sun bi abinda ke sanya Allah fushi, abinda ke fusata Ubangiji. Wa karihu ridwanahu, kuma sun kyamaci yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala, duk wani abinda zai sa a sami yarda Allah to su kyamashi suke. Kaga anan yace bi zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah, wannan azaba da suka cancanta domin sun bi abin da ke fusata Ubangiji. Menene ke fusata Ubangiji subhanahu wata'ala? Ayyuka wadanda suke na sabo, ayyukan da Allah baya so. Kenan kaga anan duk lokacin da bayi za su aikata ayyuka, miyagun ayyuka, to wannan aiki yana fusatar da Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga anan Allah ya tabbatar ma kansa sifa ta as-sakhat. Idan aka ce as-sakhatu, wato shine fushi, shine yace domin sun bi ma askhata Allah, abinda ke fusata Ubangiji subhanahu wata'ala. Wa karihu ridwanahu, kuma sun kyamaci duk wani aiki wanda Allah yake yarda da shi. Fa ahabba a'malahum, dan haka Allah ya bata ayyukansu. Sai yace wa qawluhu, da fadarsa, falamma asafuna taqamna minhum, Ubangiji ta'ala yace lokacin da Fir'auna da mabiyansa asafuna suka fusata mu, Ubangiji ta'ala yace in taqamna minhum, sai muka damke su da wata hukuma. Lafazin asafuna an ciro shi ne daga al-asaf. Al-asaf yana da ma'ana biyu a yaren Larabci. Ma'ana ta farko shine al-huzn, ma'ana samun damuwa da bacin rai. An gane ko? Kamar yanda yake cewa wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf, Yaqub ya juya baya ga barin ƴaƴansa sai yake cewa ya asafa ala yusuf, ya bakin ciki na da damuwa ta akan ɗana yusuf. Wannan ya kuru ga Ubangiji subhanahu wata'ala, bakin ciki da damuwa, wannan ya kuru ga Ubangiji subhanahu wata'ala. ma'ana ta al'asaf ma'ana biyu ta biyu shine al-ghadab fushi kenan dan haka anan shine falamma asafuna lokacin da suka fusata mu kenan fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala yace in taqamna minhum sai muka damke su da ukuba an gane ko intiqam shine kenan shan fansa a maka abu wanda yake ba daidai baka shafan sa ka damke wanda ya maka laifi da ukuba shine ubangiji ta'ala yace in taqamna minhum sai muka damke su da ukuba shine Allah ya durmiyar da su a cikin teku to dan haka abinda muke so mu sani intiqam na ubangiji subhanahu wata'ala galibi a cikin alqur'ani yana zawwa ne a kayyade kamar yanda yake cewa inna minal mujrimina muntaqimun ubangiji ta'ala yace lalle mu masu ukuba ne masu shan fansa ne game da waɗanda suke masu saurin kai kamar yanda yace wallahu azizun zuntika ubangiji ta'ala mabuwayi ne kuma ma'abucin ukuba ne dan haka almuntaqimu baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi wanda yake cikin sunan Tirmidhi bai inganta ba wanda ya zano sunayen ubangiji subhanahu wata'ala da riba dai domin akwai sunaye da dama waɗanda ba na ubangiji subhanahu wata'ala Al-Walid ibn Muslim daga cikin marwayata shine ya ambata wannan sunaye daga wajen wani malamin sa amma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Muntaqim kenan baya daga cikin sunayen Allah kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yayi bayani akan haka kenan anan me zamu iya siffanta Allah da shi a wannan sifa shine sifa ta al-asaf ma'ana fushi shine yace falamma asafuna lokacin da suka fusata mu in taqamna minhum sai muka damke su da hukuba sai yace wa qauluhu da fadarsa walakin karihallahu bi'athahum fasabbaqahum wa qila qaudumu al-qa'idi sanu dai ubangiji subhanahu wata'ala shine ya kiyamaci wato fitar su fagen daga fasabbaqahum dan haka Allah sai ya kasalantar da su aka ce da su ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa zuwa yaki sune mata da kankanan yara da dattawa wannan munafikai ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin cewa sun zo suna kawo hanzari na kariya cewa ga abinda zai hana su fita yaki kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فصبقهم وكيل قولهم على القائد tare da cewa shi ya umarce su cewa su fita fagen daga amma da yake Allah bai musu dace ba sai Allah ya tabar da su ya jefa musu kasala da kiyuya sai suka zauna suka ke fita shine yace walakin sanade kare Allah bi'athahum ubangiji ta'ala shine yake wato fitar su fagen daga fasabbaqahum dan haka Allah sai ya kasalantar da su me ake cewa kasala shine kai kokarin juyar da mutun game da wani abu da yasa gaba ka sanya masa kiyuya ubangiji ta'ala sai ya kasalantar da su ya jefa musu kiyuya suka ki fita yaki suka zauna tare da mata da kankanan yara da dattawa da marasa lafiya to wannan kaga aya mi take tabbatar mana kenan sifa ta karahiya ma'ana ki da kyama ubangiji subhanahu wata'ala yana kyamar abubuwa kyama wadda ta dace da girman sa an gane ko kenan sifa ta al-kurh ita ma wannan sifa ce daga cikin sifofin ubangiji da ya siffanta kansa sannan sai ya ce wa qauluhu da fadarsa kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa wannan zargi ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ma bayin saboda ne sai yace kabura maqatan ya girmama wato game da ki da kyama a wajen inda Allahi a wajen ubangiji an taqulu ma la taf'alun da za ku fada abinda ba ku aikatawa abinda ake nihi da al-maqat wato shine kyama kenan abinda zaka kyamace shi ka tsane shi ka kaurace masa shine anan ubangiji ta'ala yace kabura maqtan wato ya girmama maqtan ga ki da kyama a wajen Allah an taqulu ma la taf'alu shine da za ku fada abinda ba ku aikatawa kenan kaga sifa ta al-maqat sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ubangiji ta'ala yana kyama kyama wadda ta dace da girman sa kamar yanda yana da sifa ta al-kurh shine kin abu ki wanda ya dace da girman sa, kamar yanda a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ta'ala yana yardan muku abubuwa guda uku, sannan kuma yana kyamar muku abubuwa guda uku. Wa yakrahu lakum thalathan, Ubangiji ta'ala yana kin abubuwa guda uku ku aikata. Wanda daga cikin su akwai saba ma mahaifa, akwai hayaniya, kamar misali gutsurutso ma daga kaji labari ba tare da tantancewa ba kai gaba, ai an ce kaza an yi kaza an yi kaza da sauransu. Da kuma wa'adul banat shine wato binne ƴaƴa mata da ransu, Ubangiji ta'ala yana kyamar waɗannan abubuwa guda uku game da bayansa. To dan haka anan shine yace kabura maqtal, wato ya girmama maqtal ga kyama. Inna Allahi a wajen Allah an taqulu ma la taf'aluna, da za ku faɗi abinda ba ku aikatawa. Ma'ana mumini ya faɗi abu abinda baya aikatawa, to wannan abin kyama ne wanda ya kai matuƙa a wajen kyama a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A takaice waɗannan ayoyi da malam yanzu ya jero mana a nan kenan sun tabbatar mana waɗannan sifofi ga Ubangiji, kuma sifofi ne, sifa ce fi'iliya, wanda aya ta farko kenan abinda take tabbatar mana sifa ta rida, yarda kenan. Ubangiji ta'ala yana yarda, yarda ta dace da girmansa, kamar yadda ya ce radiyallahu anhum wa radu an. Aya ta biyu kenan tana tabbatar mana sifa ta fushi ga Ubangiji, da ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها, sai yace wa ghadiba Allahu alayhi, Allah ya masa fushi. Kaga kenan fushi sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sana'a aya ta uku shine wato sifa ta as-sakat, shine yake cewa zalika bi annahu muttaba'u ma askhada Allah wa karihu ridwanahu fa ahbada a'malahum. Sannan aya ta hudu shine sifa ta al-asaf, al'asaf kenan ma'anar shi anan shine fushi. Falamma asafuna, lokacin da fir'auna da mabiyansa suka fusata mu, Ubangiji ta'ala ya ce intaqamna minhum, sai muka damke su da hukuma ta musamman, shine Allah ya durmiyar da su a cikin teku ya hallakar da su. Sannan sifa ta gaba shine al-kurhu, ki kenan. Ki menene kishiyar sa? Shine al-hubb, so, wanda mun wuce da ayoyin da suke tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala yana so, yana da sifa ta al-mahabba. Wallahu yuhibbul muhsinin, inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. To kishiyar so shine ki. Ubangiji ta'ala yana da sifa ta so, so wanda ya dace da girman sa kamar yadda ayoyi sun gabata. To anan sai muka samu kuma yana da sifa ta ki, ki wanda ya dace da girman sa, shine yace walakin kariha Allahum bi'athahum, sani dai Allah ne ya ki fitar su fagen daga. Fasabbaqahum, dan haka Allah sai ya jefa musu kasala da kiyuya, suka zauna a gida suka ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce da su wakila ka uduma alqaidin, ku je je ku zauna tare da masu zama waɗanda ba su fita yake. Sannan sifa ta karshe a ayar shine yace kabura maqatan, kenan anan akwai sifa ta al-maqat. Idan aka ce al-maqat shine kyama, kyama tana kusa da ki, an gane ku, ka ringa kyamar abu. Kyama ita ce kamar yadda a Hausa misali ake cewa wani ya tsani abu kaza, kwata-kwata ya tsani shi ya kaurace masa. To anan Ubangiji ta'ala ya nuna mana yana da sifa ta al-maqat shine kyama, shine yace kabura maqatan inda Allah, ya girmama ga kyama a wajen Ubangiji. An taqulu ma la taf'alun, da za ku faɗi abin da ba ku aikatawa. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر.